الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid na babban malami na musulunci Sheikhul Islam Mujaddiduddin Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a wannan masallaci namu mai albarka Masjidut Tauhid a wannan lokaci namu takaitacce wanda za mu ci gaba da karatun littafin namu mai albarka a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin fihi masail wato a cikin baban da yake bayani dangane da kira zuwa ga shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah mun karanta mas'ala ɗai-ɗai har guda biyar wanda a yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga farkon mas'ala ta shida na'am
bismillahir rahmanir rahim as-sadisatu wa hiya min ahammiha ibadul muslim anil mushrikina لا يسير منهم ولو لم يشرك السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب هو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها
نعم ci gaba da karatunmu na mas'ala a karatu wanda ya gabata mun kwana akan mas'ala ta biyar malam yace as-sadisatu mas'ala ta shida daga cikin mas'alolin da za mu iya fahimta a cikin waɗannan ayoyi da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa hiya min ahammiha Malam ya ce wannan mas'ala ta shida ita ce mafi mahimmanci tana daga cikin mafi mahimmancin mas'aloli wanda ya kamata mu waiwaya mu kallace ta da ido na basira shine ibadul muslimi wato nesantar musulmi nesantar da musulmi anil mushrikina daga mushrikai la yasiru ma'ahum wato musulmi kada ya zamanto tare da mushrikai walau lam yushrik ko da bai hada botar wani da Allah ba wato za mu fahimci haka a wajen fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikina wato nesantar da musulmi a kowane lokaci musulmi ya zamanto tsakankanin shi da mushrikai akwai rara wanda take mai tazara ya waddu law anna bainahu wa bainahuma wa bainaha amadan ba'ida ko to sai ya zamanto law anna bainaka wa bainal mushrikina amadan ba'ida ya zamanto a kowane lokaci tsakankaninka da mushrikai da shirka akwai tazara wanda take mai nisa rarar tafiya wanda take mai nisa ba ka da alaka da mushrikai amma ta bangaren gurin zama amma ta bangaren mu'amala duk wanda ya san ka cikin abokanka in aka ce a zano abokanka goma wanda ake ganin ka tare da su ba wani wanda za a zano shi mushriki ne ciki to haka ya kamata as-sabi'atu mas'ala ta bakwai a cikin wannan babe kaunu tauhidi awwal wajibin wato kasancewar tauhidi shine farkon wajibi shine farkon abin da ya kamata waiwaya zuwa gare shi. Saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace da shi za ka tafi wajen mutane ne wanda suke ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Ya zamanto kalmar shahada ita ce farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أنه حقيقة توحيد يبدأ به أنا فارا وادشي أوجن دعوة. إذن ذا أفارا دعوة أنا فارا واد توحيد قبل كل شيء كافون كومي لكتكين أيوكان الدين. Ba wani abu na addini na musulunci, ba wani aiki cikin ayyuka na musulunci wanda za ka fara yin magana a kan shi kafin ka fara magana a kan tauhidi. Tauhidi shi ne awwal wajibin alaina. Hatta sallah yanda take da matsayi da girma a cikin addini na musulunci, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanda ya baiwa aqida tauhidi wato matsayi mai girma yafi na sallah. Bayan tauhidi sannan kuma sallah take zamantowa a raka mutsani. Amma duk mutumin da ya zamanto ba shi da tauhidi a matsayinka na da'i mai basira, duk waɗansu ayyuka da yake aikatawa na rashin da'a kada ka kallace su. Farko ya samu tauhidi mai kyau, in ya samu tauhidi ingantacce, karantarwa wanda take ingantacciya a mahanga ta magabata na ƙurai, to shikenan waɗansu ayyukan da yake aikatawa ba sai ka ce mishi daina ba zai daina. Saboda idan tauhidi aqida kyakkyawa ta ratsa zuciyar mutum, zai iya ba da kanshi da dukiyar shi saboda Allah, zai iya yin wato sallami da kanshi gabaki daya saboda addini na musulunci ya ci gaba. Amma duk mutumin da aqida bata ratsa shi ba, ya zamanto yana da kai ishiruwa ta aqida ko, to akwai matsala. At-tasi'atu, mas'ala ta tara a cikin wannan babi, anna ma'ana an yuwahhidu Allah, wato ma'anar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa Mu'adh ibn Jabal, fad'uhum ila an yuwahhidu Allah, ka kira su zuwa su kadaita Allah ta'ala da bauta. Ma'anar wannan an yuwahhidu Allah shine ma'ana shahadati an la ilaha illallah, wato shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah. Kiran su zuwa ga tauhidi kadaita Allah ta'ala da bauta, kiran su ne zuwa ga shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai shi Allah din. Al-ashira, mas'ala ta goma, annal insana qad yakunu min ahli al-kitabi wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Mas'ala ta goma a wannan babi shine haqiqa mutum zai iya kasancewa cikin ahlul kitabi, zai iya kasancewa ba yahude ko kirista amma kuma bai san ma'anar shahada ba, bai san kalmar shahada ba, ko kuma ya san kalmar ta shahada amma kuma baya aiki da abin da kalmar ta shahada ta kunsa, baya aiki da ita. Dan haka kenan akwai buƙatar idan aka ce ma wannan ahlul kitabi ne, to yanzu aka mai da'awa shi ne ka kira shi zuwa ga mai kadaita Allah ta'ala da bauta, saboda zai iya yiwa shi bai ma san wannan kalma din ba, sannan kuma zai iya yiwa ya san ta amma kuma baya aiki da ita, sai ka sanar da shi ita. Na'am.
Al-hadi 11, at-tanbihu 'ala at-ta'limi bit-tadrij. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
الحادية عشرة مسألة تقوم شاد أتكون والنباب التنبيه على التعليم بالتدريج فذكروا وجن كرنتروا متين إذا منتوا هنا بوم متاجي متاجي إذا منتوا تكين كرنتروا لك أكو التدريج أكو يبي متاجي متاجي متتاكلا bayan yar uwarta ka taka matakin da yake daidai da kai kada ya zamanto wajen karantarwa ka kwashi abin da zaki wajen karantarwa mutumin da ba shi da aqida ba za ka ce ba to ku zo mu tattauna akan khawarijawa mutumin da bai san ba kitabu tauhid ka zo ka dinga mishi dantan a tada wata fitina kuma ai sai ga wannan fitina din tayi gaba da shi kun zo kuna magana akan khawarij kaga shi ma ya zama khawarija farko abin da ya kamata shine komai bit tadarruj idan dalibin ilimi ya zo gurin ka yace malam so nake ka sa mun riyadus salihin sannan kuma daga jefe da ka sa mun litafin al-arba'un an-nawawiyya to da ka kallace shi ɗayan biyu za a yi cikin su dalibin da ya cancanta a sa mishi riyadus salihina to ya jima da barin al-arba'un an-nawawiyya dalibin da ya cancanta a sa mishi al-arba'un an-nawawiyya to riyadus salihina ta fi karfin shi sai ya ga mai mataki mataki mutumin da bai karanci al-arba'un an-nawawiyya ba bai karanci umdatul ahkami ba in ka dako sayyid al-bukhari ka damka mishi kace shi za ku fara karantawa ai kaga ba san ba wa zai jawo ni ya zama to kawai ana dalle-dalle shi ya zo karatun ya ce wallahi malam karatun nan ba na ganewa kai ma ka zo kana karatu ka gane ya ce eh to saboda ba abun matakin da za a gane komai yana buƙatar mataki-mataki kada ka kallaci wane yana karanta littafi kaza ka ce shi za ka karanta a kallaci mustawanka idan mustawanka ya kai ka karanta littafi kaza sai ka karanta amma mustawanka bai kai ba na ka dauki littafi kaza yanzu kana kokuwa da nahwu kana famar ka fahimci al-kalamu huwa al-lafdhul murakkab al-mufid bil wad'i kace so kace a sa maka alfiya ta dan male kaga a ciki akwai matsala shi yasa kowane bangare wajen karantarwa mataki mataki din nan yana da muhimmanci idan ba a fahimci kasa ba ba yanda za a fahimci sama duk wanda ka ganshi a saman baini na goma ko to ko shakka ko tambaya kalkai ya bi ta ɗaya da na biyu da uku zuwa na hudu ya tafi na can ɗin ba zai ce ba kawai sote ya yi bura camak ya tsallaka ya hau kan na goma za ka mu yanzu yanda muke waya ilimi hawan kawara kawai mutum yana jin kunyar a ga ya zo shi da akhdari wajen malami ya yi karatu ko sai ce akar maka la inda dama ina so a samu mukhtasar eh wallahi in zaka kirawo shi ka mishi jarrabawa cikin akhdari ko wallahi tun daga farko farkon nan anan zaka yi ta sa mai jambik kuma yanzu ya ce mukhtasar kai ka san dalibin da ya tafi karanta mukhtasar a malikiya ba dan ta akhdari ba yake ko risala albarka to amma kaga ko a akhdari wallahi ba zai iya karantar da shi ba aka bangaren abin da ya shafi hadisi mutum zai kwaso wani katon littafin shi yazo kuma yake a gaishe da dan karamin littafi irin su al-arba'un an-nawawiyya saboda din yara sun bata shi gani yake yara sun bata shi yanzu amma a ganshi dai da katon littafin ya sayo muslim to alhamdulillah wajen karatu za mu je a sai musulun ya kware-kware shi muke karanta wallahi sai ban yayi ba haka bane matakin nan in baka biyo ba daga ƙasa ko to dillar da asirinka ya tonu wallahi da ran da azirin ka yato yara sai ga ne baka yi ba na rubun da wuya ko sai kana da wanda gilas dinka ga musulma a gaban ka wani yaro da jimanan wannan hadisin nake zuwa fasara mun rubun da wuya karka ka karka in kale ka ma kale ka in kale ka ma kale ka kace to har mu dawo daga masallaci to saboda ka sa abin da ka shimka lalle wazo bai yake ka mishi ƙarya in dai kana jin tsoron Allah kaga dole sai ka je ka yi tambaya kuma duk ladda malancin nan ka zo ka mishi tambaya akan al-arbu'un nawiya ni hadisin nan na cikin al-arbu'un nawiya ba lafi yake da shi da za a ce baka cancanci sai musulmi ba to wata ran yanzu in ka zo sai ce to karatun musulmi ɗaya da shi za a yi goma za a yi baya a gyara ta kala abu baya da kura to wallahi kowace matsala haka ya kamata a yi kowane ɓangare ba girman kai ba mutum yake komai in kana so ka ci moriyarsa ka bi shi mataki-mataki sai ka ga cewa ka taka inda ma baka tunanin za ka taka amma in baka bi mataki-mataki ka ce za ka hayo daga sama ka gangaro to da gudu za ka ce ka gangaro to mutumin da ya gangaro daga sama da ƙari ne ka da dole ya faɗo yana faɗowa kuma ba wai faɗowar hankali ba zai ci da ka ne zai kaga sai likita ko to haka ilimi abu yake kowane ɓangare yana da kwai sigar yana da sigarul mabsuḍāt yana da al-mutawassiḍāt yana da kuma al-muḍawwalāt idan ka ce daga al-muḍawwalāt za ka kamu sai zama kullum kawai kana ta tafiya dutse hannun riga kai ba kai ba wanda za ka amfana sannan kuma ka ɗauki wanda ya fi ƙarfinka wallahi akwai karatun da in ka je ka zo ka za ka ji kanka yana ciwo saboda dama ba sa'an ka bane ka je ka yi ne biya kawai ka kutsa kanka cikin inda yake ƙarfinka to amma in mataki-mataki za ka ɗauka ko yanzu misali kawai ban karanta luga ko ɗaya ba kawai na ji ana bayani akan muƙama tana da daɗi tana da kalimat kawai rungume ta in tafi wajen malami ya koya to gabaki ɗaya ta kaka min bidayati ila nihayati ba fasarar da zan rike aka sai dai rubuta ko ina na mishi sheda ko ina na mishi sheda ko ina to in nazo zan karantar da ita ko in ba da tawa ba zan iya karantarwa ba saboda ma'anan ba aka bace take a littafin ne take aka mata mu lura da kyau komai yana da shinhuda in kai sai kuma ka hau ka ji daɗin ta aka ilimi yake to lokacin da ma'aike alaihi salatu wassalamu ya aika shi Mu'az ai ba ruba yace ya karantar da su mataki mataki yace musu fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu an la ilaha illa Allah fa inhum ata'uka bidhalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa innahum ata'uka lidhalik fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim kaga haka yazo shi mataki mataki to haka ya kamata mutum na'am athaniyata ashara mas'ala ta 12 albida'atu bil ahammi fal ahammi wato farawa da abin da yafi muhimmanci sannan kuma abin da yake biye da shi wajen muhimmanci sannan abin da yake biye da shi muhimmanci wannan shine mai hankali kenan mai hankali komai in zai ya zamanto akwai wato kallon abin da yafi muhimmanci sannan abin da yake da muhimmanci sannan abin da yake da muhimmanci saboda ayyuka kowanne inna alkhairi ne wanda idan bawa yayi zai samu lada to akwai kuma al-ahammu sannan akwai al-muhimmu to al-ahammu qabla al-muhimmi kaga tauhidi shine al-ahammu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin al-bara ibn azib wani yazo yace ya rasulullahi uqatil aw uslim qala aslim thumma qatil ya rasulullahi yanzu in shiga in fara yaji ayi gumurzu da ni bayan an gama sannan in musulunta ko kuma a musulunta zan yi sannan in shiga in yaji lace yajin ka yana da muhimmanci amma mafi muhimmanci shine ka musulunta fa aslama thumma qatala fa qutila fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama amila qalilan wa ujra kathira nan take musulunta yana shiga yaki baka ce komai ba kawai an kashe shi dan Allah ya ce ya aikata aiki dan kadan a addini amma kuma ya samu ladan shahada eh to da manzo Allah ya ce mishi to yanzu tunda dai ana cikin bandama almu koma gida almu koma gida a shiga dan fafata to ana shiga aka fafata aka fide shi ai kaga abu bata mai kyau ba shi yasa abin da yafi muhimmanci shi zaka fara da shi mun gane kowane bangare a matsayin ka na bawan Allah musulmi yana da kyau a ce kana da ido a kowane bangare to kuma a wani bangare ya kamata a ce ka fara yin ido kaga dai farko aqida ba ta kafuwa sai da alqur'ani da sunna yanzu duk wata harda duk wata jajircewa da zaka yi kai kokari akan waɗannan guda biyun ta farko sannan kuma duk abin da ya zamanto wajibat ne na alkitabu was sunna kuma dole ka aikata su irin koyan nahwu irin koyan lugha irin koyan mustalah da sauransu waɗannan wanda dukkan su ulumul ala din nan duka kai kokari ka san su amma farko mutun ya zo shi yace to malam wannan kake so kihin kake so a baka kaci ko kuma a koya maka yanda ake kama shi dan ka kamo wa kanka kaga al'ahammu shine a koya maka in aka baka kaci shi ruwa talan gobe ba zai baka amma in ya koya maka yanda ake yin hutu a cikin ruwa yanda ake dani ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi wata kila washe gari sai ka mafi shi kamowa je ya koya maka kuma yau da ce dama fadlullahi utihi man yasha ulu sai ga cewa kai ma yanzu dai ka tallaba wa to amma kullum ka ce a kawo ni in ciya shi to dan ran da bai kawo maka ba sai ka raka raba ido ka fara da abin da wajibi ne akan ka rayuwarka tana buƙatar shi da kowane lokaci da safi da malece da malece da rana da dare da kowane lokaci abin kana buƙatar shi aqida kenan sannan kuma ilimin sallah kaga mutumin da bai iya sallah ba yanzu yana da aqida mai kyau ba zaka ce mishi ba a matsayin ka na jahiliya automatic ya kamata ka zama to malami automatic ana magana akan sallah kace mai a matsayin ka na wanda baka iya sallah ba ya kamata a ce ka iya sallah saboda sallah banda ta nafila ma su biyar zaka yi ayi ne wannan to in baka iya ta ba za a yi tafiya ta yi a matsayin ka na dan kasuwa ya kamata a ce ka san abubuwan da suke halali ne a cikin kasuwa ka san abubuwan da suke haramu ne a cikin kasuwa to amma kafin shi akwai abin da yafi ta muhimmanci shine tauhidi sannan sallah wannan abubuwan dukkanin su sun fi su muhimmanci ko to ya kamata mu dinga kula as-salisata ashara mas'ala ta 13 masrifu zakati sannan kuma inda ake bayar da zakka in aka amso ta ba wai baitul mali ake kaiwa ba aji inda ake bayar da ita shine ana bayar da ita cikin waɗanda suke galabaitattu ne masu karamin karfi na musulmai su ake rabawa in aka amso ta daga wajen mawadata ko inda ake saka ta kuma shine wajen talakawa sai ya zamanto ita wannan dukiya ta zama ita ce hamzatul wasli bainal aghniyai wal fuqara'i ita ce hamzatul wasli tsakankanin mawadata da kuma marasa wadata mun gane da kyau saboda haka ma'aiki yace ko fa akhbiruhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim Ar-rabi'ata ashara, mas'ala ta 14, kashful alimi shubahata 'anil muta'allimi, wato yayewar malami shubaha daga wajen almajirinsa. Abin da ya san cewa wannan almajiri nashi yana da kowani burbudin shubaha, to ka yaye mishi wannan shubaha din, ka fede mishi ita ya zamanto yana kallon komai a fili karara. A mu ashe abin da aka ba mu shi a rufe mu mun tunanin kaza kaza ne, ka ce mishi a to ba haka bane, yanda ka doke shi nan ka ajiye shi, yanda zaka doke shi wannan shine mahanga mai kyau. Mun gane shine kashful alimi ash-shubahata, wato yayewar malami shubaha 'anil muta'allimi, daga wajen mai neman ilimi a wajen shi. Wannan za mu fahimci haka ta yanda ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce, idan ka ba su labarin zakka ta wajaba a cikin dukiyarsu, to in ka kyale su kada su yi tunanin cewa kai ne za a raka tilawa, ka ba su labarin ga inda za a bada ta. Ana amso ta daga wajensu ba wai baitul mali za a ajiye ba ko a gidan shugaba ba, a talakawan nan makwabtansu su za a rabawa. Na'am. Al-khamisata ashara, mas'ala ta 15, annahayu an karaimil amwal, wato hani dangane da amsar zaɓaɓɓun dukiyoyi na masu dukiya. Idan mai tattara zakka ya tafi tattarowa zakka, kada ya ce sai ya darji, sai ya diba idan garke, dabbar da tafi kowace dabba cin abinci, tafi kowace dabba kirki a cikin garken ya ce ita zai kama. Ba haka ake ba, saboda a ciki akwai cutar da shi mai garke din. Za a ce wa iyaka wa kara'ima amwali, ka shedinka da amsar zaɓaɓɓun dukiyoyinsu tsadaddi wanda suka fuji. Na'am.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلخ علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينه علم من أعلامها أيضا.
نعم. السادسة عشرة مسألة 16 اتقاء دعوة المظلوم guje wa addu'ar wanda aka zalunta. Mutum yayi kokari ya guje wa addu'ar wanda aka zalunta. Kada ka zalunci mutum dan kana malami ko dan kana babba shugaba, ka zalunci mutum, saboda duk wanda ka zalunce shi idan ya maka addu'a yace Allah ya saka mishi, Allah ba a zalimin sarki bane. Ba wai kallon matsayinka ba zai yi na malami ko na shugaba ko na babba, a kallonka zai yi a matsayinka na bawan shi, da wancan shi ma bawa ne nashi, kuma ɗaya ya danne ɗaya, kenan shi kuma mai adalci ne, ahkamul hakimi da kenan. As-sabi'ata ashara mas'ala ta 17 al-ikhbaru bi annaha la tuhjab, wato bayar da labari akan cewa hakika addu'ar wanda aka zalunta ba a shamakance ta, ba ta da shamaki tsakankaninta da Allah. Idan mutum aka zalunce shi, in ya ce ya barwa Allah, Allah zai saka ta mishi, Allah shi zai shige mai gaba. To ka riga yi tunanin cewa wannan magana ce wanda take yar karamawa, magana ce mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Mu'adh ibn Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun. Za Allah ya ce ka guji addu'ar wanda aka zalunta, duk wanda aka zalunta addu'ar shi ba wani shamaki tsakankaninta da Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin da musulmi ya zalunci ɗan uwanshi musulmi ko ya zalunci wanda ba musulmi ba, inda ya bar wa Allah, ya ce Allah shi zai biya mishi haƙƙinshi, shi zai fidda mai haƙƙinshi, to ya sani wa Allah zai fidda haƙƙinsa ajilan au ajilan, yau ko gobe, wato ya kasance cikin shiri. Zalunci idan mutum ya yi shi zai girbi sakamakon shi a yanzu ko a gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ba a zalimin sarki ba ne. الثامنه عشره مساله 18 من ادله التوحيد واتو yana daga dalilai na tauhidi ma jara ala sayyidil mursalin wato abin da ya gudana akan shugaban manzannai sallallahu alaihi wa sallama wa sadatil awliyai da kuma abin da ya gudana akan waliyai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suke shuwagabanni, abin da ya gudana a kansu minar mashaƙƙati na wahala, yanda suka ci wahala, wal ju'i da kuma yunwa, wal waba'i da annoba. Wato waɗannan abubuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da wahala a cikin karantarwar shi. A da'awarsa ma'aiki ya haɗu da wahala sosai fiye da yadda kake tunani. Ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithi na Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha tace na tambayi ma'aiki, tace hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhudin, tace ya Rasulullahi shin akwai wani yini wanda ya zo maka wanda wannan yinin ka fi jin damuwa da tsanani da wahala sama da ranar Uhud yanda ka haɗu da shi daga wajen kafirai? Da Allah ya ce laqad laqitu ma laqitu min qaumiki, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Da Allah ya ce Aisha ya ce haƙiƙa na haɗu da cutarwa daga mutananki sama da yadda ake tunani. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqabati idha aradtu nafsi ala ibn abdiyali ibn abdikulal falam yujibni ila ma aradtu. Yace ranar da nafi tsananin shan wahala shine ranar Aqaba, lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tafi Taif, da ya tafi Taif rana kai tsaka, wato ‘yan Taif suka fara wurgin shi da dutse, ƙafafu din sun harhashi, ga rana ta yi gau. Manzo Allah bai manta wannan ranar ba, ya ce ba wata rana da na haɗu da ƙalubale kamar wannan rana. Shugaban Taif ibn Abdiyalil ibn Abdikulal ya je na kai mai wannan da'awa, ta ce ga shi wa kaɗai ta Allah ta'ala da bauta ne amma kuma ya rabu da ni. Ce fan balaqtu wa ana mahmumun ala wajhi wa mastafattu illa wa ana bi qarni sa'ali. Sai kawai na fito daga nan, ina cikin damuwa, fuskata damuwa, zuciyata damuwa. Yace ban dawo cikin hayyaci na ba sai da na zo qarni sa'ali. Gane irin yanzu mutum in aka ce mishi ga kura nan, ka san dai kafin ka dawo cikin hayyacinka yana ga sai ka ji an ce babu ita. In mutum ya zabga da gudu sai ya shiga ɗaki ya ce ta zo, ya ce a tun da ka shayo kwara ta jade sai ka ji kuma ya dawo cikin hayyacin shi. Amma yanzu yau za ka ce ina takalminka, zai ce wallahi shi zai da dudai saboda gudun fanfalaki yake. To manzo Allah lokacin nan bai dawo cikin hayyacin shi bai sai inda yake, sai da ya zo na ƙarni tsalib, ya ce kawai sai na ɗaga kaina, ce sai ga mala’ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya mun sallama, ya ce wannan wanda muke tare da shi mala’ikan da yake kula da duwatsu ne, sai Allah akwai kowane aiki ba da mala’ikan shi, dutse wannan akwai mala'ikan su wanda shi mala'ikan duwatsu ne inda zai ayi azaba da duwatsu to shi za a ce kai shine wakili ya mai kira ya ce ya Muhammad inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayka wa ana malakul jibal faqad arsalani ilayka li ta'murani bima shi'ta wa ma shi'ta in shi'ta atbaqtu alayhim al akhshabain yace Allah subhanahu wa ta'ala ne ya turo ni zuwa gare ka Allah ya ji duk maganganu na rashin kunyar da mutanen ka suke yi maka ya turo ni ni mala'ikan da yake kula da duwatsu ne ka umarce ni da duk abin da kake so in kana so in yi rububu da su wannan duwatsun da suka sa su tsakiya in hade su Manzo sallallahu alaihi wasallama yace bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man la yushriku bi shay'a yace a bana bada shawarar a halaka su su idan suka yi lalata addu'ar da nake shine Allah ya sa diyansu su zama to na gari in su Allah ya kaddara fandararru ne to diyan da za su haifa su kuma su zama to masu tallata da'awar ta ne kajuwa tun wahalar da ya sha amma haka bai sa bai kallaci gaba ce bai a gama da su me yasa suka taba ni to ana yin haka da shikenan kuma yana da haƙi da zai haka to amma saboda gaba yake kallo in a yanzu su sun fandare to ƴaƴansu da za su haifa zamanto su ne abokan tafiya su ne abokan yada da'awar to in aka halaka iyayen a lokaci kuma za a yi ƴaƴa ai ba zancen ƴaƴa to kuma za mu ga hakanan su Abubakar su Umar suka yi ta haduwa da kalubale kaga wahala dama ba a zancenta a Khandaq lokacin da mushrikai wanda suke fir da Yahudawa da sauransu suka haɗe kai suka ce so suke su gama da musulunci a lokacin nan kuma shadakwata ta musulmai a Madina take aka ce a kaiwa Madina hari a gama da ita in aka kashe musulman da suke Madina kaf to yanzu ba wani zancen a ce kuma musulunci duriyar shi a jita mun gane a lokacin ma'aiki ya shawarci sahabbai to ga hu abinda miyagun mutane suke shirya mana ya za a yi wannan ya ka shawara ya ce to yanzu yanda za a yi kawai bar diya da mata a gari tare su a shidi in kansu zo su mana wannan matsala din duka a cikin gida waɗansu suka ce a'a ya rasulullahi ai tunda dai har sun yi wani abun kowa a nemi makami a bashi da yara da manya da mata da maza kowa ya rike makami haka zo a rannan ranar ana ta kai ba a ta kaya ce Salman al-Farisi ya ce to ya rasulullahi ni ga shawara mu in irin wannan yanayin muka shiga cikin shi mutane za su kawo mana hari kuma muna jin tsoron mutanen nan muna yin babban gwalolo ya kewaye garin duka yanda in suka zo da dawakai ba za su iya tsallakowa ba dole su tsaya a can zaman to kuna jin muryar mu muna jin taku a yi haka lalata wannan shawara ce mai kyau kai a lokacin Madina sai da aka kewaye ta rami aka yi ko waɗansu mutane aka ba su iya yankinsu ga gurin da muke so ku tona daga nan zuwa guri kaza ku mishi zurfi kaza faɗi kaza kowa aka ba shi wannan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbai da suka kwana uku ba su ci abinci ba yanzu ka san dai ba za a rasa yunwa ba a kwana uku ba za a rasa yunwa ba wata ran da safe ne kake cin abinci amma inda rana ta zo ta aka maka shome aka maka sanfu aka rabu da kai ko to in dare sai ka ɗebi da yawa saboda ka ɗan kalato ta barantana ka jera kwana uku lalle akwai yunwa to haka aka yi ta yi wannan gwagwarmaya ta da'awa ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sahabbai sun share ta yanzu kawai tubus ne ake ɗauka ba wani wanda zai yi da'awa yanzu da'awar shi ta haɗu da ƙalubale kamar yadda waɗancan suka haɗu da ƙalubale kalubalen shi mai sauki ne in aka hada shi in aka hada kalubalen shi da na sahabbai saboda su a wannan lokacin sun rabu da gidansu sun rabu da ƴan uwansu sun rabu da kasuwarsu sun rabu da dukiyarsu sun rabu da kazansu sun rabu da kazansu saboda da'awa kuma ko hankalin su bai tashi ba haka kuma bangaren alwaba alwaba Umar ibn Khattab wato a lokacin sa akwai alwaba da tabarki ga lokacin Ali ibn Abi Talib alwaba ta barki duk musulmai suka yi ta murmutuwa to wannan yana daga alamu na tauhidi ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal waɗanda suka fi kowa tsananin haduwa da jarrabawa su ne annabawa sannan kuma waɗanda suke biye da lawalinsu sannan waɗanda suke biye da lawalinsu kaga a matsayinka na da'i in ka ce ba za ka haɗu da ƙwarzane ba ba za ka haɗu da zagi ba ba za ka haɗu da cutarwa ba daga wajen maƙiya to har yanzu baka karanci sira ta magabata ba ta addu'atu na ƙwarai kenan na'am at-tasi'ata ashara mas'ala ta 19 قوله لأعطين الراية إلى علم من أعلام النبوة فدر ما أيكي صلى الله عليه وسلم ديكي لليني والله ذن باير دوانا توتا أقو به قمتما دا الله تعالى دا من ذنش سكي سنشي شيما يكي سن الله دا من ذنش وانا دليني نتكين دليلين النبتا تما أيكي صلى الله عليه وسلم wato saboda a wannan lokacin inda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada a gobe ce a yanzu ba a san wane ne za a baiwa ba kenan umarni daga Allah ne zai zo wane za a damkawa wanda wannan wanan kuma yana da kwai satifiki ta cewa ko shakka babu shi din yana san Allah da manzon shi kuma Allah da manzon shi suna san shi al 20 mas'ala ta 20 daidai taf ila ma'ana ila akhiriha mun ga da jin ma'ana ila akhiril hadith la udiyanna rayata gadan hadi gadan yaftahu Allahu ala yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi sai kuma mas'ala ta 20 tafluhu fi aynihi alamun min a'lamiha aidan wato tohin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi a idan Ali ibn Abi Talib wanda da zaran wannan tofi da yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa Ali ibn Abi Talib lafiya kamar ma bai taba yin ciwon ido ba wannan dalili ne cikin dalilai na annabta ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama allode na'am
الحديث والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال
الحادية والعشرون مسألة 20 فضيلة علي رضي الله عنه فضلة علي بن أبي طالب Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato fadla ta Ali ibn Abi Talib ta bayyana a rannan yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kira sa ya damka mishi wannan tuta duk wanda aka bashi wannan tuta dama farala ta tabbata a kan shi at-thaniya wal 20 mas'ala ta 22 fadlu sahabati fi dawkihim ko dan dauki ne yasa to shikenan fi dauki ni ma na fi dauki ne yasa na'am fadala ta sahabbai cikin yanda suka kusa da ka ya duku daukan mun gane da kyau ya kusa yana kusawa kusawa khada yakhudu khawdan mun gane da kyau shikenan faddala ta sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fi daukihim tilkal layla cikin yanda suka kusa suke ta kai kawo a wannan dare sannan kuma wa shughulihim an bisharatil fathi wato da shagaltuwarsu dangane da albishir na wannan gari da za a samu ya koma ƙasa ce ta musulmai Khaibara ta zamanto gari na musulmai farin ciki bibi ne babban farin ciki na farko kowa cikin su yana sawa a ran shine za a kira a bashi dan haka yana ta addu'a sannan babban farin ciki na biyu da manzo Allah ya ce iftahullahu alaihi sun san cewa wannan gari zai koma gari na musulmai na'am al-thalithatu wal-ishrun mas'ala ta 23 al-imanu bil qadar wato yin imani da kaddara dan me yace li husuliha liman lam yas'alaha saboda wannan tuta ta tabbata wanda bai yi tattaki ba zuwa gare ta wa man'iha amman sa'ada kuma hana wannan tuta ga wanda ya tattake zuwa gare ta kaga sahabbai suna wayar gari ko kowa sanma ko ya tafi ya tsaya a kowar gidan annabi jira yake a kirawo shi a damka mishi amma da ke yanda Allah ya kaddara a cikin su kakaf babu mai ita sai aka ce ina Ali ibn Abi Talib mun gane to shine wa man'iha amman sa'a da kuma hana tuta ga wanda yayi tattaki zuwa gare ta aga dukkan sahabbai da suka zo suna ta daddali irin su Umar yace ma ahbabtu al-imarata illa yawma idin bun taba gurin bun taba ba san in samu shugabanci sai a wannan rana aga amma kuma duka aka kyale su ar-rabi'atu wal-ishrun mas'ala ta 24 al-adabu fi qawlihi ala rislik wato ladabin da yake cikin fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yayi wa Ali ibn Abi Talib yace ala rislik ka tafi asannu asannu ba gaugawa ake ba to haka ya kamata al-khamisatu wal-ishrun mas'ala ta 25 ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital wato da'awa zuwa ga musulunci kafin ka yaki mutane dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka tafi farkon abin da zaka fara yi uduhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi na'am na'am to shikenan da yi kiran sallah sai mu ci gaba ko na'am na'am السادسة والعشرون
نعم السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحنيف على الفتيا
بارك الله فيك السادسة والعشرون مسألة 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك واتو حقيقة abin shar'antawa ne ga dukkan waɗanda aka kira su kafin a yaƙe su idan ba su amsa kira ba kuma wukucilu aka yaƙe su wato an shar'anta yin da'awa ga dukkan waɗanda suke fandararru ne kafin a yaƙe su sai idan ya zamanto ba su amsa wannan da'awa ba sannan kuma za a yaƙe su wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa yace sun hatta tanzila bi sahati sun mad'uhum ila al-islam fa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humdin na'am as-sabi'atu wal-ishrun mas'ala ta 27 ad-da'awatu bil hikmati, wato yin da'awa ya zamanto mutum yana dauke da hikima cikin da'awarsa, zamanto da'awar shi cike take da hikima ba da hayaniya ba. Saboda fadar ma'aiki akhbiruhum bima yajibu alaihim, ka ba su labari dangane da abin da yake wajaba a kansu na haƙƙin Allah. Al-thaminatu wal ishirun, mas'ala ta 28 32 al-ma'rifatu bi haqqillahi fil islam, wato sani dangane da haƙƙin Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin addini na musulunci. Yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to ka ba su labari dangane da abin da yake wajaba a kansu na haƙƙin Allah a cikin musulunci, idan suka musulunta to duk abubuwan da suke bautawa na wani Allah ba za su bauta mushi ba, saboda musuluncinsu bai yarda da wannan ba, musulunci bai yarda da kana bautawa Allah ba ka hada shi da wani. Idan kana bautawa wani to shine shiga musuluncinka ka kakkabe wannan abin da kake bautawa din ka yi watsi da shi ka fasa bauta mushi. At-tasi'atu wal ishirun, mas'ala ta 29 thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun, wato dimbin ladan mutumin da mutum ɗaya tal ya shiryu akan hannunsa. Mutum ɗaya tal idan ya shiryu ta dalilinka zaka samu lada mai girma. Wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa Ali ibn Abi Talib, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal ta dalilin da'awarka shine yafi alkhairi a gare ka sama da a tara maka jajayen raƙuma. Wato kamar yadda muka faɗa a wancan lokacin, jajayen raƙuma a wancan lokacin na sahabbai ita ce dukiya mafi tsada, amma ma'aiki yana nufin yafi alkhairi a gare ka sama da duniya da abin da yake cikin duniya. Al-thalathun, mas'ala ta 30 daidai ta ƙarshe a cikin wannan babi, alhamdulillah, al-halifu ala al-futiya, rantsuwa akan fatawa da mutum zai bada. Mun gane da kyau, idan za ka yi magana kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kaga ya rantse mishi da Allah ko? To wannan yana nuni akan halaccin yin rantsuwa lokacin da za ka yi magana mai mahimmanci, saboda wanda yake sauraronka ya ƙara kashewa kunnen shi ya ƙara ba da hankalin shi zuwa maganarka. Wannan al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa da rahama ya kasance yana yawan yin irin wannan a cikin mas'alolinsa, ya ce iyi wa rabbi. Kaga Qur'ani dama ta zo a wajen gurare guda uku, ko rantsuwa, wa yastanbi'unaka haqqun qul إِنَّ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am.